Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararu assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a can Jamhuriyar ta Niger. Sai a can kasar Ghana kuma a Kumasi, inda za a iya kama mu a Alpha Radio da kuma shafin mu na yanar gizo akan Facebook Live ko kuma VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 11 ga watan Oktoba shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi tsokaci ne akan ranar ƴaƴa mata ta duniya da ake yi a yau din nan,
wanda kuma za mu yi magana ne akan kalubalen da ke tattare da matan musamman a maganar jagorancin al'umma.
Kowanne halitta na Ubangiji yana da muhimmanci, kuma ya halicci mace, ya halicci namiji, kowa ya bashi irin basira da daukaka da budi da yema kowani. Ko a addinance mata suna da muhimmanci, dan shi yasa aka ce maka duk uwa sau uku to kuma kafin aka ce ka duk uwa, saboda irin halin da take sha da kuma irin hidimar da take yi ta kula da al'umma.
Yanzu a matsayinki na commissioner mata, kina ga wani canji kika iya kawowa wanda da bashi a wannan ma'aikatar? To a cikin tattaunawar ta commissioner za mu ji amsar da za ta bayar. Tana ɗaya daga cikin jajirtattun mata a arewacin Najeriya. Za kuma mu ji ta bakin Ahmad Abubakar, dakta ɗaya daga cikin masu fashin baki da suke ganin akwai fasake.
To kai tsaye bari mu fara da sakonnin amsoshin tambayar tamu game da yadda kuke kallon shugabancin mata musamman a kasashen mu masu tasowa.
To sakon farko daga Aliyu Usman Taka Lafiya yace yau da gobe kenan aini ban ga laifin shugabancin mata ba musamman a cikin kasashen mu masu tasowa, idan dai har za su yi wa al'ummar da suke shugabanci adalci ba tare da nuna bambancin siyasa ko addini ko da kabila ba. To yau da gobe ku tashi lafiya.
Sai Muhammad Sangaye bin Das yace da matsala shugabancin mata a nahiyar Afirka, mazan ma ya muka kare barantana mata, a gaskiya ina ganin raunin su.
Sai Buba Mai Goro Gashuwa yace to gaskiya shugabancin mata akwai rauni, amma wani lokacin ni kaina ina tunanin san na ga mace ta zama shugaba, domin akasarin mazaje da muke zaba suna shugabantar mu, maciya amana ne idan suka faɗi magana ba sa cika alƙawari.
Sai Awwal M Yusufu Awwal yace gaskiya wannan abu ne mai kyau, muna goyen bayan shi 100%, Allah ya taimaka.
Sai kuma Habu Sala Sandamu yace yau da gobe ikon Allah, haƙiƙa shugabancin mata a kasashen mu masu tasowa yana kawo ci gaba musamman yanda aka san mata da tausayi, sannan kuma yana tabbatar da cewa kasar nan na bin tafarkin demokradiya. Nagode ku tashi lafiya.
Sai Rabi Salisu Muhammad Daura yace salam yau da gobe, tabbas rike shugabancin mata a kowane bangare abu ne mai kyau, ganin yadda suke da tausayi da kuma sanin matsalolin rayuwa na cikin gida. Don haka nake shawartar mata da su rika fitowa takara domin a dama da su, musamman yanzu ganin yadda cin zarafin yara mata yayyawa a kasashen mu masu tasowa. Shigarsu harkar siyasa zai sa su tashi tsaye wajen ganin sun kwato wa ƴan uwansu mata haƙƙinsu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Yawwa, so sai kuma Muhammad Mai Kayamiya Orji Gombe yace a gaskiya mata suna taka gagarumar rawa a wajen gudanar da mulkin su, domin sun fi maza tausayi, misali ga shugaban gwamnatin Jamus da kuma shugabar kasar Liberia.
Sai Sanusi M Sanusi Fatuskum yace yau da gobe ikon Allah, Ni dai a nawa ra'ayin shugabancin mata a kasashen masu tasowa a kowane irin mukami na gwamnati ina da matukar amfani ga rayuwar talaka domin mafi yawan matan suna da tausayi a cikin zukatan su fiye da sauran maza wanda su ne mafi yawa wajen shugabantar al'umma buku da ƙari kuma mata suna cika alƙawari
shi kuma Hassan na Usaini Muhammad yace salam yau da gobe ni a gani na zai wahala mata su yi su iya yin gwamna balantana shugaban kasa wannan aikin a bar mu maza kawai a tashi lafiya
Sai Maryam Aminu Kano mai da garku ta ce assalamu yau da gobe mu ma mata bai kamata a bar mu a baya ba tabbas shugabancin mata a kasashen mu masu tasowa abu ne mai kyau domin ta wani fannin za su fi maza tabukawa
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @bakira daurawan yace hakika mata suna taka rawar gani a fannin shugabanci amma a kasashen da suka ci gaba
sai @abadambam yace yau da gobe in dai maganar shugabanci ne mata sun dara maza musamman wajen adalci da kamanta gaskiya
sai @sagir_sa'ad_bkc yace a gani na mace ai bai kamata ta mulki maza ba sai dai ta mulki mata ƴan uwanta saboda su mata suna da rauni a rayuwar su
to kuma gashi gari mata da maza
to gashi Atubafu Haruna yace babu abin da shugabanci yake bukata kamar goyen bayan jama'a dan haka duk wanda aka bashi hadin kai zai taka rawar gani
sai @ibrahim364 yace yau rugobi hakika shugabancin mata yafi shugabancin maza sosai mata ga gaskiya ga tsoron Allah ga iya tafiyar da mulki yadda ya dace
Usman ka ji lura kamar Maryam tana wani shi nishadi take
magana
ranar ƴaƴa mata fa
ta duniya haka yake
sai wanda sakon ce karanta ake ta ga amana ga irin da ji da dadi kike karanta
bari amma magana ta gaskiya da tana karanta sakon abin da ya fado min a rai shine yanda mata suke tarere a tun suna kanana gaskiya abin da ya fado a rai kenan
ai ba karman aiki bane ba
yawa sannan kuma kuruciyar ka fa yawanci
bari mu gaba da sakon su kamar cinye musu adres mai lange 3 yace idan aka duba mata shugabannin da suka gabata zamu ga cewa akwai waɗanda suka yi aiki da gaskiya sannan kuma akwai waɗanda suka tafka barna
sai kuma ga @musa mai pompo yace salam ya rugo ba kayan Allah ni kam gani a gani na shugabancin mata bai dace ba domin ana karrama mata sosai
sai daga ƙarshe @dabagana dabuwa wan Allah ya sa na fadi sunan daidai yace wai mazan maya suka kare da shugabanci balle mata to Allah ya kyauta
sai mun gode kan a cigaba da aiko mana da sakonni kamar yadda Maryam ta kan fada to an gaishe da Maryam da Safinatu da su kansu wanda suka aiko da waɗannan sakonni to game da lamarin nan na bawa mata shugabanci ko kuma yadda suke kallon al'amari na tattauna da ɗaya daga cikin zaratan matan arewacin Najeriya dan jin yadda ita da sauran mata ƴan uwanta suke kallon wannan al'amari Assalamu alaikum warahmatullahi.
Assalamu alaikum assalam.
To da wa muke magana cikin shirin yau da gobe?
Eh to sunana Hafsat Muhammad Baba. Ina aiki a kungiyoyi dai wanda muke kula da hidiman mata da yara. Sannan kuma ni commissioner ce ta mata da walwalar jama'a na jihar Kaduna.
To alhamdulillah to sai in ce muna da farko muna miki murnar a yau ranar ƴaƴan mata ta duniya.
Haka ne.
Shi yasa ma muka ce bari mu neme ki mu ji yawanci zaki ga cewa a duniya ana magana yanzu wannan shekara da ake magana akwai kiyasin akalla mata biliyan 1.1 miliyan dubu kenan da dugo 1 wanda suke fuskantar barazana na rayuwa da sauransu. To sai kuma gashi a irin kasashen mu zaki ga akwai mukamai da ake ba wa mata ko shugabanci suke ga ne a fito ayi ca ba a su a ce ai kaza bai kamata ba kowa da yanda yake fada wasu na goyen ba wasu ba sa goyen baya shin wace shimfida zaki fara mana Hajiya Hafsat
to na farko dai abinda zan ce shine kaga kowanne halitta na ubangiji yana da muhimmanci shi yasa ma Allah ya halicci kuma ya halicci mace ya halicci namiji kuma kowa ya bashi irin basira da daukaka da budi da yema kowanne so saboda haka gaskiya watan ko a addinance bari dauko daga wannan mata suna da muhimmanci dan shi yasa aka ce maka duk uwa sau uku kuma kafin aka ce ka duk uwa saboda irin halin da take sha da kuma irin hidimar da take yi ta kula da al'umma saboda haka gaskiya mata suna da muhimmanci kwarai da gaske a ko ina a rayuwa.
Yawanci al'umman mu suna ganin cewa rauni ne ko kuma tangarda ce a bawa mace shugabanci, kamar misali in muka duba a ƴan kwanaki ko watannin baya a irin su jihar Kano zaki ga da wasu jihohi zaki ga an ba mace mukami, kamar a Argungu da aka ba ma wata ƴar matashiya ta zama shugaba karamar hukuma din nan aka yi ta magana da sauransu. Ke kanki na san akwai lokacin da aka yi ta rikicin cewa ana son ki shugabanci jam'iyya a jihar Kaduna, shin me ne ra'ayinki akan wannan?
To gaskiya ra'ayina akan wannan shine mun amince mu fahimta, saboda mata kaga shugabancin mata yana farawa ma daga gida ne, wakilci ne fa, amma sai akan so a murda shi saboda son zuciya, domin aka ce ka wakilta ai ba an ce ka je kai shugaba ne ko ka je kai limanci ko wani abu ba. To wakilta din nan da aka ce kai shine ka wakilci jama'a, saboda dukkan jama'a ba za su iya tafiya gaba ɗaya ba, dole sai dai mutum ne tafi. Kuma idan kana da basira da kwazo da hankali da kima abin da duk ya kamata na rayuwar duniya, ai ba yanda za a ce ba za a saka ka a gaba domin ka wakilci jama'a ka ba. Shi yasa zaka ga cewa yawancin lokuta zaka ga akan kawo addini a saka a ciki, a kawo al'ada a saka a ciki, a kawo dai waɗansu abubuwa na ba gaira ba dalili duk a saka a ciki. Bayan ga inda ya kamata mu maida hankali, to ba za mu maida hankali a nan wurin ba, sai dai mu maida hankali a san a dakushe mace domin kada ta ci gaba. Bayan kuma ko a cikin addini mace ma ta je ta nemo ilimi har da ganin har zuwa binnin sai ka gani. To saboda haka duk muna da ilimin mu, muna da daukakan mu, muna da basiran mu, kuma wannan gudunmuwa ce da zamu bayar kamar kowanne mutum da Allah ya halitta na ci gaban al'umma, na ci gaban abinan kasarka, da kuma na ci gaban tafiyar da dukkan al'amura na rayuwa da na ƴaƴa da na su kansu mazajen namu da muke tare da su.
Ga matan nan da aka yi kiyasin cewa ƴan mata akwai akalla da kamar yadda na fara faɗa miki tun farko biliyan ɗaya a duniya da ɗigo ɗaya ko in ce sama da biliyan ɗayan dai a taƙaice kenan, wanda wannan matsalar da ku na yanzu mata da kuka riga kuka manyanta ko kuka samu, shin ƴaƴanmu masu tasowa wannan waɗannan masu ɗimbin yawan a duniya musamman a ƙasashen mu masu tasowa, kina ga akwai lokacin da za su fita daga wannan magana?
Akwai lokacin da za su fita, don dole sai mun tashi tsaye. Domin na farko kaga dai idan aka ce jahilci ya yi yawa, to muna cikin matsala babba. Kuma idan muka ce jahilci nan wani lokaci fa ba muna magana ma a ilimin boko ba, a'a muna magana a ilimin addini da ilimin zamantakewa, ka gani? To saboda haka idan in yi amfani da wannan dama in ce idan mu ba mu ba su aiki ba waɗannan ƴan matan namu, to wata rana idan suka tashi suka girma to su za su ba mu aikin da ba zai mana daɗi ba, saboda yanzu haka ma muna ganin irin waɗannan ayyukan da ake yi din wanda ba su yi mana daɗi. Kamar yanzu muna fama da ƙananan yara waɗanda su kansu yara ne ba su isa su ma gama kulawa da kansu ba ko a kula da su, sai kaga suna ɗauke da ciki yanzu ba wai kuma cewa sun yi aure ba. Muna fama da yara da yawa waɗanda yanzu haka da nake maka maganar nan suna faman shaye-shaye. Yau nake karantawa cewa yara matasa mata da maza suna shan kwalba miliyan 3 a jihar Kano. Kaga irin wannan ya kamata mu yi yaki da shi, ba wai yakin cewa a'a mace ta yi zarra, ta yi kokari, ta kai wani matsayi sannan a zo a dakushe ta ba. Ga abubuwan da ya kamata mu yi yaki da su, ba mu yi yaki da su ba, sai muna yaki da kawai dan an ba mace mukami, an san kuma za ta kawo amfanu, za ta kawo ci gaban al'umma, za ta kawo kuma ci gaban duk wata rayuwa da muke magana akai, kuma za ta zama kaman watan zakaran gwajin dafi wanda su ma waɗansu matan ko kuma waɗansu ƴaƴan ƴan matan za su tashi suna alfahari da ita, ana cewa ki duba wance ta zama kaza, ki duba wance ta ƙware a fanni kaza, ki duba wance ta jajirce, ita ce yau take kan kankan wajen ko injiniya ne ko lauyoyi ne ko likitoci ne ko wani sha'anin saye da sayarwa na cinikayya, duka sunan mata ana alfahari da su. To kaga ai muna kaunar mu ga cewa ƴan matan mu sun tashi su ma mu ma mun zama irin waɗanda za su yi koyi kuma su yi alfahari.
Yawanci misali al'umma da suke wannan kallon, a ganin ku cewa wannan abun yana faruwa ne a arewacin ƙasar ne koko a kudanci koko duk gaba ɗaya a Najeriya akwai wannan matsalar ta magana cewa kan mace ta shugabanci, kar cewa ya kuke kallon abun a siyasance misali?
Wallahi kabar ina tabbatar maka cewa duk yawancin wannan yakan faru ne a arewa, wallahi, dan saboda su ƴan uwanmu na kudu sun riga sun yi nisa. Amma kuma matsalar da muke fama shi ne ba za a tsaya a kima wannan magana kyakkyawar fahimta ba, kawai da an yi magana sai kaga nan da nan kawai ba a tsaya an duba ko an bincika ko an ga menene ba, kawai sai kaga nan da nan an yi condemn ɗinta, ka gani? To wannan yana sa mata samu karaya gwiwa cewa ana dakushe musu irin haskakawar da suke yi, a fannin su ma suna son su zama zarata wurin duk wani fanni da suka dauka ba da gudunmawa a ci gaban al'umma.
Yanzu a matsayin ki na commissioner mata, kina ga wani canji kika iya kawowa wanda da ba shi a wannan ma'aikatar? Tambayar ƙarshe.
So canjin da na iya kawowa shine wayar ma da mata kai na cewa suna iya zama duk abin da suke so a rayuwa, kuma cikin ladabi da biyayya da kuma sanin ya kamata. Sannan na fito da cewa zamu iya kare haƙƙin yara, dan yanzu nan daga inda na fito ma mun yi kaddamar da yaki da cin zarafin yaya. Malamai na wurin abin da sarakuna mu na wurin, gwamnati tana wurin, kungiyoyi masu zaman kansu suna wurin, sannan kuma duk wani security agency, su immigration, police, soja, air force, prison, duk wanda ka sani mai ruwa da tsaki. Yau mun tattara su a jihar Kaduna domin mu yi yaki da cin zarafin yaya, saboda mu ma kanmu yaya ne a da kanana kafin muka zo muka manyanta. To idan muka bari aka dinga cin zarafin su, to kaga shikenan mun koma muna kashe al'umman mu. So yau abinda muka kaddama kenan, kuma irin canjin da muke kawowa kenan a gwamnatin jihar Kaduna, wanda kowa zai miƙe ya tabbatar ya bada gudunmawa domin a daina cin zarafin yaya. Sannan kuma mun jawo hankalin cewa yanzu an ma fara sayar da yara, ana cinikin yara kamar ana cinikin gyada a jihar Kaduna, shi ma mun jawo hankali, kuma mun kwato yara kamar yanzu a misalin da nake maka maganar nan, waɗanda aka ci zarafin su da waɗanda aka sayar a kalla cikin dan kalilan lokacin da na zauna ina da yaya 37 wanda Allah ya sa muka kwato muka kuma kare haƙƙin su, kuma suna nan tare da mu ana kulawa da su a gwamnatin.
To mun gode sosai Hajiya Hafsat Muhammad Baba, sai wani lokacin Allah ya kai mu.
To nagode ka bar, nagode kwarai da gaske.
Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya, shata mu ba mu sani ba, shata kumshi kake babba, ka yarda ka banya kanka, watakila mu gane nuhinka. Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, amma dadin bautar muke ji, balle an ce mai gida.
Daniel Brown ko rawar da yake yi, rawar da yake yi bai san me ake cewa ba, ina da bai rawa ba, ai an ba ta su ne duniya,
sai mun fita ki turance shi ki ga mai me aka tace. Mun gode sosai shatan Niger kenan da waka sai kuma bayan tattaunawa da aka yi da Hafsat Baba. Amma kun san tayi magana sosai ko?
Sosai tayi magana.
Maganar da take musamman akan abin da ya shafi ga abin da za a maida hankali akai, sai a kauce sai a maida hankali a can. To wannan ce ta sa dole za mu ce to
Usman wallahi kai tunani wasu kake ce mata fa suna shan wahala a duniya.
Anya kan ku san
kai. Ina shan wahala kallai ina
kar. Mu ma mazan baba ya ba.
Ina karanta wani rahoto da aka fitar yau, gurare kasashe guda 10
da suka fi
inda mata suka fi fuskantar wahalar samun ilimi dukkanin su a cikin Afirka ne. Ga Niger kashi 17 cikin 100 kawai suke da ilimi. To ina
an samu matsala gaskiya
kana. Kuma kuma baya sosai. To kai tsaye ta waya, muna tare da matashi mai fashin bakin al'amarin yau da kullun da yake ganin cewa akwai abin dubawa a maganar bawa mata mukamai ko shugabanci.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam, Alhaji Kabba da barka da wannan lokaci tare da masu sauraron mu da abokan aiki da baki.
Barka da shigowa, barka da shigowa.
To kaji yau layi ya mana tar sannan da shigowa. To ka saurari tattaunawa da na san kaji ta bakin commissioner mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba, da tana ɗaya daga cikin wanda ta fuskanci matsalar lokacin tana neman shugabancin jam'iyya a jiha, aka yi ta gwagwagwa ƙarshe ta zo ta kara shi ma kullum akwai irin wannan. To ta yi magana, to me zaka ce, shimfiɗa mana mu ji, dan kaman kana cikin wanda suke cewa da kuna da ɗan ja fa akwai wani abun dubawa.
To ai kowa ba gida gida ya bar shi, abinda muke son mutane su dinga lura, mu ɗan Afirka ne, ɗan Afirka muna da al'adar mu wanda shekaru dubunnai aka san mu da ita. Mu mutane ne da mun riga mun taso akan cewa mata akwai yanayin rayuwarsu, maza akwai yanayin rayuwarsu. bangaren abin da ya shafi al'ada, bangaren abin da ya shafi al'addini. Ba kuma ka barin gida ka dinga kallon waje. Kowace al'umma akwai irin yadda Allah ya tsara musu rayuwarsu. To abin da yake faruwa ka bara. Su mata kamar yadda muka taso, karin yadda Allah ya yi su, ya yi su emotional. Emotional ban san me zan ce da Hausa ba, ina ganin shi ne wato suna da saurin
saurin can zuciya takan samu saurin sauyi nan da nan ta dan karaya.
Yawa shi yasa ko a harkar abin da ya shafi alƙalanci ko abin da ya shafi shari'a, idan ka zo ba a son wani lokacin mace ta je ta ba da shaida, saboda in sannan za ta ga wani abu sai ta karaya daga ka'idar da aka saka. In sai yanzu ɗan karamin abu zai canza mata tunani ta karya ka'idar da zai kawo matsala ga dukkan al'umma.
Na gane kafin ka ɗanyi nisa, kana ji kafin ka ɗanyi nisa, ka yi magana akan alƙalanci, misali da ka kada alƙalanci. Amma mun sani a Najeriya da wasu ƙasashe an yi alƙalai mata na sosai.
Ƙwarai da gaske, ana yi ma har yanzu ma akwai su. Amma wai samun su dan akwai su din ba shine yake nuna in wata shari'a ta zo za ta iya canzawa ko kuma zuciyar su ta zama influenced by emotion din su.
Wannan abu kai ina da magana.
Ta sabina nan ta kosa ce ma magana.
Na kosa.
Idan kika samu shugabanci ko yaya wani abu ya gifta wallahi zai canza musu tunani su
baka. To ga safina na
da magana.
Ga safina na magana.
Mallam Abubakar ina da magana. Maganar da kake yi ni sai in kamar kana maganar matan da ne ba irin matan yanzu ba.
Shine zamani zo mu tafi
bayan haushi. Matan yanzu Mallam Abubakar za ka tashi da safe ta kai yara makaranta, ta yi girkin gida, ta je aiki, ta dawo, ta dauko yara makaranta. Ga ya mana tana shugabancin gida, ba za ta iya shugabanci.
Mu ma a ba mu hatsi mu zuba a ciki da sassafe.
Namiji fa in tashi da safe tafi office ya babba gidan shi komai fa.
Gabaki daya kina bayani ne akan aikin da take yi, aiki
amma ai wanda take irin wannan wahala a rana.
Abinda zai sa ta yanke me daidai me ba daidai ba, mu abinda yasa muke suka akan waɗannan nadanadan shugabancin da ake bayarwa, wallahi yawanci ana yi ne based on 30% da ake cewa maza 70% mata 30%. Ba abin competency, ba abin irin a duba a ga mace din ta cancanta ko bata cancanta ba, a'a kawai za a duba ne kawai dan mace ce ko kuma a'a dan matan wane ce, sai a dauko ta kawai a bata mukami. Har yau har jami'in wacce gwamnatin da ake har zuwa wannan gwamnatin akwai matan da akan ba su mukamai ne based on mijinsu ko kuma danginsu ko kuma yan uwansu. Ana ba su mukaman ba wai dan sun isa ko sun cancanta ba, kuma in an ba su yawanci zai sai kaga an samu matsala da su akan harkar shugabancin su.
To yanzu amma misali Ahmad, yawanci misali bari mu koma mu bada misali da abin da kowa ya san ya faru. Misali a Argungu, yar matashiyan nan da aka zo aka ba mu shugabancin karamar hukuma ne ko? To yawanci kaga an yo mata ja, kar ka manta an faɗi cewa tana ma aiki dama a wurin. Yawa sannan sai aka zo aka bata rukun kwariya da sauransu, aka yi ta gwagwagwa har dai ƙarshe ma ina ga yanzu bata kan wannan kujera. Shin ita wannan ƴar matashiya menene mutane za su auna da shi su ce ai lallai kila ba za ta iya ba, bayan daga bata nema tun kafin ce kwana 1 2 3 7 a kujera ake ta maganar cewa ga yanda za a.
Wato akwai bambanci tsakanin shugabanci na ma'aikata da kuma shugabanci na wakilci.
To bambanci mana
wannan ita ƴar Argungu tana so a zaɓe ta ne a matsayin wakiliya ta mutanenta.
Amma in ba ta rukun kwariya.
Harkar da ta shafi harkar addininmu da al'adarmu, mace ba ta wakilta ta je ta shugabanci maza. Mace ba zai yiwu ba, in dai a gari ko yaya gari ike, in dai akwai namijin da za a samu ya je shugabanci ko ya wakilcin wani abu shi aka fi so. So da ake ta fito a matsayinta na mace, mutanen nan kuma kamar yadda na gaya ma al'ada da kuma yanayin zamantakewa da kuma yanayin addini ba wanda zai yadda, shi yasa ake ta sukanta. Ita ake ta kawo maganganu a kanta, ba wai ana duba za ta iya ko ba za ta iya ba. A matsayinta na mace akwai limitations, tana da limitations wanda ya kamata a ce an duba. Idan shugabanci take so na ma'aikata saboda harkar aiki wannan daban, amma shugabanci na wakilci akwai matsala.
To bari mu kalla kamar yadda kace yanzu, kamar yadda kace misali a musulunci da sauransu. In muka yi la'akari da Najeriya ƙasa ce ta haɗakar musulmai, kirista, har da ma masu addinin gargajiya da sauransu, sannan kuma mukaman nan zaka ga suna fitowa daga tsarin constitution ne na kundin tsarin mulkin Najeriya. To idan ma ka aje wannan a gefe, Ahmad Dakta, ban san me zaka ce ba, duk wani wanda yake a ɗauka a matsayin musulmi yana saurare yanzu misali da ka kawo misali, yawanci zaka ga akwai tarihin mata jigajigai a musulunci da suka bada gudunmawa kamar irin su Nana Khadija, ai shugabanci ne saboda kasuwancin da tayi, ai shugabanci ne Manzo sallallahu alaihi wasallam da ta bamu dama shugabantar wannan tawagar tayi tunda kasuwancin ta ne misali. Idan ka dauki tarihin su Sayyidatuna Aisha Allah ya rida ita na daya daga cikin mutanen da suka kawo hadisai da gudunmawa addinin ta, kuma aka saurari hadisanta da sauransu, suna na Fatima, akwai su da yawa a shugabanci a musulunci din misali. Zaka iya hada mana wani abu kan wannan?
Na'am. Gaskiya abin da nake faɗa shine akwai misconception ko kuma misrepresentation na kalma. Waɗannan duk
kamar zuzutawa
ko kuma manyan mata a addinin musulunci ba sun fito a matsayin su na shugabannin al'umma bane. Kabirin a ce wai shugabanni misali wancan wakilta al'umma gaba ɗaya ita ce shugaba. Zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda ta fito a matsayin malama mai ilimi, waɗanda ake zuwa gunta ake neman ilimin addini, ake neman fatawa. Bata fito ta ce ita shugaba ce ta al'umma ta ce ayi ko a bari ba.
Amma yayi kama da shugabanci a aikace
zamani
ba. Ta fito ne a matsayin ta na ƴar kasuwa mai tura wakilai. Ai kaga abin da na faɗa maka, ta tura wakilai maza su je su yi mata kasuwancin, ba ita ta fita ta je ta ba. Waɗannan duk wanda kage yana kawo irin wannan ana misconception ne shugabanci ta fito wai tana neman shugabanci kamar yadda suke faɗa gogayya ga maza kallabi da kanin rawuna suna ganin cewa a su sun isa sun fi maza. To abinda nake gaya maka a yanzu a Najeriya wallahi tallahi kurakurai ake yi, ana ba ɗaukan mata aiki ba su cancanta ba, saboda a'a ana son a tura mata sai dai an kai 30% ana tura mata.
Mala Ahmad saboda bayata, saboda lokaci Mala Ahmad, in muka duba Liberia da aka fara zabe wannan aji aka fara zabe shugabar kasar mace ce, wannan shine zai zama karo na farko da za a mika mulki bisa tsarin demokradiya cikin shekaru 70. Najeriya shekaru 57 da samun yanci muna mulkin maza, amma bamu kai inda muke nema ba. To ko baka gani ba lokaci yayi ba mu daman mu yi a ga kama ludiyar mu,
bari mu
ga tun daga shi ana samun sauyi a Afirka din nan.
To Ahmad, kafin ka ansa bari in ƙara da wannan. Akwai kamar misali shugabar kasar Jamus tana ɗaya daga cikin kusoshi ko kuma jigajigan matan da suke shugabanci a duniya, wanda mazan sun yadda cewa kallabi ce tsakanin rauna a cikin su, wanda kuma akwai abubuwa na nagarta da ta nuna. Mu kuma a kasashen mu zaka ga cewa akwai mazan da suka yi shugabanci suke ta ɗaga babban riga amma dai sun sace mana dukiyar ƙasa misali, ko kuma wanda suke aikin zaka ga na gasken zaka ga kaɗan ne. Yi mana wani abu cikin minti ɗaya, to yi mana cikin minti ɗaya mu rufe da kai cikin minti ɗaya.
Abin da nake faɗa, lallai an samu shugabanni mata a duniya, a sassa na duniya da ƙasashe waɗanda a fannin su sun yi nasara, musamman ita shugaban ƙasar Germany, irin shugaban ƙasar Liberia, irin akwai shugabanni da dama mata waɗanda suka ci gaba.
Kakamanta da Bilkisu can zamanin da
auna, zaka ga yanayin rayuwarsu, yanayin yadda mu muke rayuwarmu da bambanci. Su a can tuntuni dama mata an ba su dama duk abin da ya kamata su yi suna yi.
To kuma za ku bada ba?
Me bambancin wanda su abin da nake san
ce shi. Kace za ka fito da ita fili sai ka samu matsala a kanta.
Mala Ahmad Abakar Dakta, Mala Ahmad, wannan tattaunawar dama da ka fito da maganar cewa ga sake a cikin wannan magana, sai kuma Dakta Ali Tilde shi kuma sai ya ce kai anya kuwa shi kuma yana da nashi nasa tsokacin akan maganar shugabancin mata, wanda kuma mako mai zuwa mun yi da shi ya yadda cewa mako mai zuwa za mu tattauna tare da shi, akwai yiwuwar mu sake gayyato ka mu ji ƙara shi. Mun gode sosai,
mun gode ta
wannan, mun gode da gudunmuwarka a cikin yau da gobe ta kullum.
To shafin mu na Facebook ga Saifullahi Abu Dan Musa ce mata ko a musulunci an yarda da shugabancin su in dai har za su kare mutuncin kansu.
Ai to alhamdulillah. Eh, to ga wani sako ma da shi ma na gani anan, yace daga Kabir Musa, yace Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara da abokan aiki na muku fatan alheri a wannan lokaci gaskiya an bar mata a baya musamman wajen zaben su a makaman siyasa alhali kuma muna ganin irin gudunmuwar da suke bayarwa a wajen gidajensu a cikin gidajensu kenan ta hanyar tarbiyyantar da ƴaƴan mu ku tashi lafiya daga Muhammad Kabir Musa Daura to mun gode sosai da wannan sako naka to duka sai mu ce ba ku mu zo alamu da sa daga inda muka tsaya mu ba mutane dama ta waya masu wasu tufa albarkacin bakin su sai shi Dr. Tilde da zamu kawo cikin shirin a madadin
Maryam Bashir Bugaje
Safina ta Sodanji
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Vasco Valerius sai wanda ya hada mu da ku a Facebook live Solomon Jack ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Maryar Amurka yau ta tantance Dai bincike ta tsaro zance Ba ruwanta a yau da malalace Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba Yau da